العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدهاتوا wannan gari mai albarka, garin Akara a kasar Ghana.
Ashama.
Kuma mun haduwa nan domin mu tunatar da kanmu abin da ya shafi wannan addini namu na musulunci. Makasudin zuwan mu nan, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, Sheikh Muhammad Umar, mun zo ta'aziyya ne na rasuwan dan uwanmu bawan Allah Alhaji Hassan. Kamar yadda muka je kasar Togo Lome domin yin ta'aziyya na rasuwan babban malami shugaba Sheikh Abdul Jalil.
Na'am.
Muna fatan Ubangiji Ta'ala ya gafarta Alhaji Hassan.
Amin.
Ya gafarta Sheikh Abdul Jalil.
Amin.
Ya sa rahama a cikin kabarin su.
Amin.
Kuma ya hada mu a aljanna gaba daya.
Amin ya amin.
Lalle wannan bayin Allah mutanen kirki ne, kuma sun samu daraja irin ta addini. Duk mutumin da za a ce malamai sun taso daga Najeriya su zo har Ghana domin ta'aziyarsa, to lallai mutumin kirki ne ko mai riko da addini ne.
Insha Allah.
So duk wani musulmi haka ake bukatan ya rayu, ya zuka rayu kana mai amfanan al'umma.
Na'am.
Manzala sasuma yana cewa khairun nasi anfa'uhu linnas, mafi alkhairin mutane shine wanda yafi amfanan mutane. Baka da wata kima ko daraja sai don ka rike wannan addini na musulunci. La'amruka mal insanu illa bidinihi wa la tatruku taqawati kan ala an-nasa. Lakar rafa al-Islam Musulman Farisin kama waba ashirku nasiba abala. Baka da wani kima ko daraja sai ka rike addinin musulunci. Ubangiji Ta'ala yana daukaka bayinsa da sababin riko da addini da riko da Alkur'ani. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akhari. Allah yana daukaka wasu mutane da wannan Alkur'ani idan sun yi riko da shi suka aiki da shi, sannan yana kaskantar da wasu waɗanda ba su aiki da shi ba. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa innahu la dhikrun laka
wa innahu la dhikrun laka wa liqaumi wa sawfa tusalun.
So da Qur'ani daukaka ne ga manzala sasuma, kuma daukaka ne ga al'ummarsa. Wannan bayin Allah da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ta'ala ya ji kansu,
amin,
ya gafarta musu.
Amin.
Mutuwa kaddara ne ta Ubangiji Ta'ala, ba a son ta, amma in ta zo kuma abinda musulunci ya karantar shine ai hakuri.
Na'am.
Kai yadda Allah Ta'ala ne ya karbi abunsa, kai yadda ajalin sa ne yayi, kuma kai yadda Allah Ta'ala bai yi maka laifi ba da ya dauke maka shi.
Na'am.
Kamar yadda shi ya baka shi. Kuma akwai lada da yawa wanda Allah Ta'ala yake bawa waɗanda suka yi hakuri a abin da ya shafi mutuwa. Ko babanka ne ya rasu, ko mamanka, ko ɗanka, ko matarka, ko mijinki. Ya zo a hadisi, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana tambayan mala’iku idan suka je suka ɗauki ran ɗan mutum. Sai Allah Ta'ala ya fi su sani, amma sai ya ce musu qabattum walada abdi, kun karɓi ran ɗan bawana? Sai su ce eh. Ya ce qabattum samarata fu'adihi, kun karɓi wato jin daɗin zuciyarsa. Domin yaro in ka gan shi za ka ji daɗi a ce wannan naka ne, musamman ma idon nagari ne. Sai su ce eh. Sai ya ce to ma za ƙala abdi, me bawana ya ce? Sai su ce hamidaka wastarja, ya gode maka kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To sai Ubangiji ta'ala yace ibnu li abdi baitan fil janna wa sammuhu bait alhamd.
Allahu akbar.
Ku gina wa bawa na gida a aljanna, kuma ku ambaci wannan gidan gidan godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. So da ka shi musulmi ala ayi hali yana godewa Allah. Idan alheri ya same shi yace alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihat. Idan wani abu ne na masifa ta same shi sai yace alhamdulillahi ala kulli hal. So da ka shine bawashi yake cewa dole ka godewa Allah ko a bakin kura kake. Wato ko kura za ta cinye ka tana kokarin cinye ka dole ka ce alhamdulillahi. Saboda Ubangiji subhanahu wataala ba a danganta masa sharri. Wani mutum ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon yana zama da sahabbansa ya dinga ba su karatu. Da ya zo sai yake zuwa da wani yaronsa, irin mutane masu sa yara a jikin nan, kasa akwai irin waɗannan iyaye, duk inda zaka je da yaronka ya zo ni daga wani gari zuwa wani gari ma sai dauki yaro karami ya tafi da shi. To sai ga inda a zo majalisin sai ya zo da yaron sai aje shi a baya. To sai manzon sallallahu alaihi wasallam da ya ga yanayin da yake son yaron sai ya ce kana son wannan dan naka? Sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahabbaka Allahu kama ahbabtu.
Na'am.
Allah ya soka ya rasulullahi kamar yadda nake son dan nan nawa. To kaga ƙarshen misali kenan. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya. Shikenan ana nan yaro sai ya rasu. Ka san in ka sa yaro a jiki kuma ya rasu to kafi jin abun. Shikenan sai aka ga baya zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana tambaya, manzon sai ya tambaya aka ce ai ɗansa ne ya rasu. Shi yasa baya iya zuwa yana nan cikin damuwa. Sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi, sai masa ta'aziyya. Yace ya iyalanka? Sai yace ai ɗana ya rasu. Sai yace to Allah ya ji kansa. Ya ba shi haƙuri, ya kwantar masa da hankali. To sai ya tambaye shi yace to yanzu ɗan nan kam za ka fi son ya rayu da kai ya amfane ka a duniya ka kana kallonsa kana jin daɗi, ko kuma ya wuce ya yi gaba ka je ka same shi a lahira a kowace kofan aljanna ya buɗe maka ka shiga, wanne ka fi so? Sai ce na fi son ya riga ni zuwa lahira ya buɗe min kofan aljanna in shiga. Sai ce to ka samu wannan.
Allahu akbar.
Wani daga cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya yace ya rasulullahi wannan kan shi kadai ne ta shafa ko kowa da kowa? Manzon sallallahu alaihi wasallam kowa da kowa. Sai kaga wannan fa'ida ne ko falala ne na wanda aka yi wa rasuwa, wanda wani masoyinsa ya rasu. Ummu Salma radiyallahu anha tace wata ran Abu Salma ya zo mata yana farin ciki, yace naji wani hadisi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, nayi farin cikin wannan hadisi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda wata musiba ta same shi sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma yace Allahumma ajurni fi musibati واخذ لي خيرا منها هو اخلي لي خيرا منها هو عاقب لي خيرا منها yace inna lillahi wa inna raji'un, ga Allah muke ga Allah zamu koma. Kuma yace ya Allah ka bani ladan musifan nan sannan ka canja min wanda yafi alkhairi. Yace ba wanda zai haka face Allah ya canja masa wanda yafi alkhairi. Mijinta ya bata wannan hadisin, sai in kaje kaji wa'azi kaje ka ga matarka, tace na haddace hadisin ana nan sai Abu Salma ya rasu, mijinta kenan. Shikenan sai tai wannan addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Sai tace sai na kama tunani kuma to waye Allah zai musanya mini fiye da Abu Salma? Innahu awwalu baitin hajara ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine farkon gida da ya hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan tana zaune sai manzon sallallahu alaihi wasallam yace yana son zai aure ta.
Allahu akbar.
Tace akai sallama, tace manzo Allah ya sallama ta masa shimfiɗi ya shigo. Sai ce to na zo ne ina neman ki da aure, zan aure ki. Sai ta ga girman abun. Sai tace ya rasulullahi ina da matsaloli. Matsala na farko ina da kishi. Ina da kishi sosai. Na biyu ina da shekaru. Na uku kuma ina da yara agola har guda hudu. ina tsoron kada kishi na ya sa ne maka wani abu wanda zai bata maka rai. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan kishin naki zan miki addu'a Allah ta'ala ya tafiyar miki da shi. Eh wato a rage shi ka san ba za a rasa mata da kishi ba. In bata kishin ka to bata son ka ne.
Gaskiya.
So amma akwai addu'a da ake a rage shi don in yayi yawa kuma yana zama masifa har ya dawo hasada. Har ya zama damuwa ya tada fitina. Ya hana ku jin daɗi ku gaba ɗayan. Yace zai mata addu'a. Kuma yayi mata addu'an. Amma wata ran an je yaki ana dawowa. Sai maza su sai manta ya shiga wurin Ummu Safiya maimakon kuma kwanan ita Ummu Salma ne. Shine ranta ya baci tace ya Rasulullahi ya zaka zo ranan kwana na ka shiga wajen irba Yahudin nan. Sai da tace irba Yahudi. Daga baya kuma sai abun ya dame ta tace manzo Allah ya nema mata gafara. Aka mata an mata addu'a. Na biyu yace shekarun ki bai dame ni ba ni ma shekarun sun ja. Manzo Allah ya ai matarsa ta farko ma ta fi shi shekaru Sauda ma ta fi shi. Yace shekaruna ni din ma sun ja ai. Amma ƴaƴanki zan rike su kaman ƴaƴana.
Allahu akbar.
Tace sai na auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi Abu Salama. Ai ba za a hada ba ma. Me yasa ta samu wannan darajar? Ta bi ka'ida na shari'a da aka ce in masifa ta same ka ga abin da zaka faɗa. Kamar yadda Ubangiji ta ya ce wala nabluwannakum.
Wala nabluwannakum bishai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was-samarat wa bashiri s-sabirin. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
بنجي تعالى تزن جربيك دوني أبو نصورو da yinwa da tauyewan ƴaƴan itatuwa da rayuka wato har da mutuwa kenan. Amma duk wanda musifa ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to lalle ai masa albishir. Allah ta'ala ya masa alƙawarin darajoji a aljanna da rahama, kuma wannan sune shiryayyu a duniya. To shi yasa musulunci in musifa ta same ka inna lillahi wa inna raji'un ba a shar zaka yi ba kamar yadda wasu suke yi. Ba wayo Allah ba, ba shehu zaka kira ko wani daban ba, ba wani mai taimakon ka sai Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. To in kai abinda Allah yake kai sai Allah kuma ya maka sakayya, ya mayar maka da fiye da wannan, kuma ya baka nitsuwa, ka samu kuma kwanciyar hankali. Abinda zai daga wani hankali yana shi bacci, kai kuma bai zai tar maka da hankali ba. To haka Ummu Salma ta yi, Allah ya musanya mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata ran maza suma ya shigo wajen Abu Salma yana kokarin rasuwa. Shikenan sai ta ga, sai maza suma ya ga ya abin nan ya buje idonsa. To sai maza suma ya ce inna ruha idza qubiba tabi'ahu al-basar. Idan aka karbi ran mutum to idonsa yana bin sa ne sai kama rufe idon. To daga nan iyalensa sun tabbatar da cewa wato ya rasu, sai suka kama kuka suna ta kuka. Sai manzo Allah sai ya ce la taqulu la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kar ku yi fadi wani abu akan mamacin ku sai alkhairi. Fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun. Domin mala'iku suna fadan amin akan abin da kuke fada. So idan mutum ya rasu sai ka yi hakuri ka masa kyakkyawan fata. In za ka faɗi wani labari nasa sai ka faɗi alkhairi don mala'iku suna cewa amin amin. Kar ka faɗi wani sharri a kansa. Wannan shine karantarwa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wata ran yana zaune sai aka zo aka wuce da gawa, sai aka yabe ta aka yi ta faɗan alkhairi a kanta. Sai manzo Allah sai ya ce wajabat ta tabbata. Ta tabbata masa. Aka zo da wata gawan aka yi ta faɗan sharri a kanta, ana ta kushe ta, ba ta gari ba ne, mutumin ba na gari ba ne. Manzo Allah sai ya ce wajabat ta tabbata. Sai Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce ya Rasulullahi menene ya tabbatar ne? sai ya ce hadha athnaytum alayhi alkhayra falahu aljanna ko fa wajaba lahu aljanna wannan kun yabi alkhairi kun fadi alkhairi akan sa to aljanna ya tabbata masa wannan kuma kun fadi sharri akan sa wuta ta tabbata masa amtun shuhada'ullahi fil ard kune shaidun Allah a bayan kasa to annan ba wai wa'inda za su bada shaidan ba kai din da za a bada shaida akan kan dole ka gyara halayenka mutane dai baka yi saka hana su magana ba wani ma bai san wannan ka'idan ba saboda haka idan kai zama mutumin kirki ka zama bawan Allah bayan ka mutu ko ina alkhairinka za a dinga fada mala'iku su dinga cewa amin amin shikenan aljanna ta tabbata maka amma in kai aikin banza baka yi riko da addininka ba ka zama shashasha a duniya mutumin banza to fa koda a ce ustazai wa'inda suka san irin wa'innan abubuwan suka tausaya maka to fa akwai wa'inda fa kawai shirinka za su dinga fada kaga kai ka jawo kanka saboda haka har abada ka zama mutumin kirki ka bar kai riko da addininka ka taimaki addininka yanda ko ka bar duniya bayin Allah da su yabe ka mala'iku kuma su ce amin shikenan idan an samu wannan ka ci ribar rayuwarka ta duniya sannan daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya ji ya nitsu ko kuma ya samu hakuri idan wani nasa ya rasu to shine ya rasu a matsayin sa bawan Allah mutumin kirki idan ya rasu ba mutumin kirki ba to nan zai yafi tashin hankali don kana tina makoma
bismillah
idan kuma mutumin kirki ya rasu to idan kana ya rasu kuma sai ka kama da hankali sai ka kama da hankali wannan zai sa ka ji ta hakura da rasuwa
duk da cewa aqidan mu ta ahlus sunna mu komin kirkin mutum in ya rasu ba za mu ce wani dan aljanna bane komin sabon Allah sai in dai musulmi ne ba za mu ce dan wuta bane ka'idar mu kamar yadda Imam Tahawi yake cewa wala naqta'u li ahadin bi jannatin wala nar walakin narju lil muhsini wa nakhafu ala al musi ba ma yankewa mu ce wani dan aljanna ne saboda a zahirin sa mutumin kirki ne ba ma yankewa mu ce wani dan wuta ne saboda zahirin sa mutumin banza ne a'a sai dai muna tammatawa mutumin kirki aljanna muna tsoracewa mutumin banza kuma ya shiga wuta wannan ita ce ka'ida domin aljanna da wuta tana hannun ubangiji subhanahu wataala amma cewa wani dan aljanna yana aljanna yanzu haka wannan aikin yan bid'a ne ko ka je ka tura mutum a wuta bayan musulmi ne Allah kuma ghafurur rahim ne yana kan iya gafarta mutum wannan kuma bid'a ne shi ma shi sa wani da yiwa dan uwansa nasiha yi masa nasiha sai dan uwan yace masa kai kan an aiko ka ne wato kai manzo ne Allah ne ya aiko ka zo ka min wa'azi to sai ran sai bace wanda yayi nasiha tunda gyara kanka ai ba sauke mure ba bane sai yace masa wallahi Allah bai zai gafarta maka wallahi la ghafuru Allah laka to wannan abu da yayi laifi ne sai Allah ta'ala ya gaya ya aiko mala'ika Jibril ya gaya manzo da sassa man zal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa habattu amalaka
Allahu akbar
wa yake rantsuwa bazan gafartawa ne ba Allah ya ce na gafarta masa kai kuma na bata aikinka to kaga wannan shishigi ne wa lamarin ubangiji subhanahu wataala to amma har abada ka zama mutumin kirki idan dan uwanka ya taimake ka ya zama mai tsoron Allah ya zama bawan Allah wala in ya rasu bayan ya rasu farin ciki zaka yi zaka dinga tunanin insha Allah wani kam yana cikin rahamar ubangiji subhanahu wataala akwai wani mutum ana ce masa Malik bin Nuwaira abul migyar al-yarbu'i wani yana irin waƙoƙi ne haka sai ya rasu ya rasu a zamanin sayyidina Abubakar lokacin da manzo suma ya rasu akwai wanda suka yi ridda suka bar musulunci to shi yana ciki da aka zo yakin wanda suka yi ridda mawqiatul yamama sai aka kashe shi a wajen to akwai dan uwansa Mutammim bin Nuwaira ya iya waka to sai yake ta masa marsiya yake ta irin ambatonsa bayan mutuwansa yake nuna damuwan rubuwa da shi wannan dan uwan nasa ne har duk inda aka je ko makabarta ne sai kama kuka duk inda aka yi mutuwa sai aje yana kuka to shi ba kukan wannan ba kukan tina dan uwansa ya rasu yake Malik raya cewa laqad lamani inda alqubur ala albuka rafiqi litadrafi ad-dumu'i sawafiki wa qala atabki kull qabrin ra'aytahu liqabrin sawabain allaw faddakadiki fa qultu lahu inna ash-shaja yab'asu ash-shaja fadani fa hadha kulluhu qabr Malik
Allahu akbar
yace abokina ya zarge ni akan kukan da nake yi akan rasuwan dana abun nan dan uwana yace sai ya dinga ce mini kai duk lokacin da aka yi mutuwa ko aka je makabarta sai kai kuka sai yace to ai wani bakin cikin shi yake ta da wani yace duk wannan kaburin ma ga nake kaman kabarin dan uwana ne Malik saboda in ya tina ya mutu kawai da ya an yi mutuwa sai ya tina masa mutuwansa sai ya damu zama me yasa ya damu me yasa damuwansa ta fita kurwa sai wata ran ya zo wajen Sayyidina Umar Sayyidina Umar ya san waƙe-waƙen da yake yi na marsiya na yabon dan uwansa da juyayi na rubuwa da dan uwansa sai Sayyidina Umar ya ce da na iya waƙa ni ma da na yi wa dan uwana Zaidu marsiya da na yi ta kina shi ina yabonsa a cikin baituttuka bayan ya rasu sai shi kuma mutammin sai ya ce masa ni kuma da dan uwana da ya rasu Malik irin dan uwanka ne Zaidu yace wallahi da bazan ambace shi ba bayan ya rasu bazan masa marsiya ba yace da a ce dan uwana ya mutu akan abinda dan uwanka ya mutu akai a ce shi ma a musulmi ya mutu ba ridda yayi ba to da na samu nitsuwa bazan shiga damuwar da na shiga ba sai na Umar yace wallahi tunda dan uwana ya rasu Zaidu ba wanda ya zo min ta'aziya irin yanda wannan ya mini wanda yasa naji nayi samu nitsuwa a sai damuwar da yake ciki dan uwansa ya mutu akan ridda ridda yayi bayan da musulmi ne a sai idan dan uwanka ya mutu akan musulunci sai ka gode wa Allah sai ka gode wa Allah yanzu wanda ɗan uwansa wani zaka samu mai riko da addini ne amma babansa ba musulmi bane mamansa ba musulma ba sai babansa ya mutu ko mamansa ba abun da iya ko addu'a ka ta ya Allah ka gafarta musu amma ka doka ba za ka yi ba su duk lokacin da ya tina wannan abu zai damu akwai wanda ya taba mini waya mahaifiyarsa ta rasu ridda kai ta musulunta babansa ya aure ta aka haife su sai ta saki suka rabu sai ta yi ridda da ta mutu yake kira na ina cewa malam yanzu mamanmu nan ba wani addu'a da za mu mata nace babu sai naji tausayin sa to idan ka mutu musulmi ka rige wa ɗan uwanka bakin jini ai bakin ciki in ka rasu sannan kuma dadin dada in ka zama mai tsoron Allah mai riko da addini to nan ma kaman ka ba su hakurin mutuwar ka ne tun kafin ka mutu idan ka rasu in suka tina alkhairan ka to za su ji farin ciki ko da sun yi bakin cikin rabuwa da kai to babu abu mai dadi kaman ka mutu kana mutumin kirki saboda innamal umuru bil khawati
na'am
ana duba ƙarshen al'amarin mutum ne yayin rasu Khubayb al-Ansari sahabi ne na manzala sallama sai kafure sai suka kama shi suka ribace shi a matsayin firzinan yaki suka je suna ta wahalar da shi suna ta wahalar da shi shi kuma bawan Allah ne mutumin kirki mai ibada har ya zamana wani lokacin sai su zo su samu yana cin inabi a Makka kuma duk Makka babu inabi ba lokacin inabin ba sai suke mamaki yace arziki ne Allah ta'ala ya kawo masa kaga karama ce kamar irin ta
na'am
ta wannan ta Maryam ta mahaifiyar Maryam sosai suka sai da shi suka gaji sai suka sayarwa Banu al-Harish shi kuma Harith bin Amir a yakin Badar shi Khubayb ya kashe shi yaki tsakanin musulmi da kafirai shi Harith bin Amir yana cikin kafirai Makka shi kuma yana cikin sabon manzala sassama kawai da haka je suka ce za su sai da shi sai suka sayar wa ɗayan shi wannan wanda ya kashe a Badar shikenan sai suka saye shi da kuɗi sai suka yi ittiba'i su kashe shi kawai su ba za su ma bautar da shi ba suka fita da shi daga Makka suka tafi Hilli wato inda ba harami ba za su je su kashe shi da suka fita ya tabbatar da su kashe shi sai ce ku dale ni na yi nafila raka'a biyu shikenan sai suka bashe nafila raka'a biyu ya sallame sai ya jiyo sai ya ce musu wallahi ba don kar ku ce nayi raki ba wato naji tsoron mutuwa ba bazan iya hakuri ba yace wallahi da na tsawaita wa'annan nafilai saboda mai dadin su da yake ji ana kokarin za a kashe ka kane suka yi nafila har kana jin dadin ta baka so ma ka yanki yace amma in na tsawaita za ku ce ba na son a kashe ni shikenan sai addu'a yace Allahumma ahsim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada ya Allah ka kiyaye adadin su ka kashe su daya kar ka bar ko mutum daya a cikin su sannan sai yace walastu ubali hina uqtalu musliman على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي شنو محلو شاهد يسانا كاو وانا كيسا سيتي والله ني إن دي زمت مسلمي والله بندامو كو تينا ما أكادني والله بندامو كو إنا أكشي كو ني إن كيسا أمين إن دي زمت مسلمي فني بداميني كما الله تعالى زي وكشند كو قبن دهك دندكاتا zai mata albarka saboda haka in dai ka mutu musulmi ka mutu mai tsoron Allah baka da matsala kuma in uwanka da ka bare da aminanka da masoyanka duk ka saukake musu damuwa da mutuwarka tasu ji lafiyar rabuwan amma dai damuwa cewa me makomarka suna rinjayar da tammata maka rahmar ubangiji subhanahu wataala kuma da su nema maka gafara kai tsaye babu wata doka ba abin da zai hana to duk wanda ya rayu a duniya ya sani cewa in bai zama mutumin kirki ba ya bar in ya mutu ya bar baya da kura wallahi ƴaƴansa ma in suka dinga tina irin rayuwar da yi hankalin su sai ya tashi ballantana aminansa da sauran mutane idan mutum ya rasu ba a son a nuna cewa an shiga uku an lalace wasu abubuwa wanda ake a zamanin jahiliya nan ma musulunci ya sa doka manzala sa sun ce laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliya ba tare da mu wanda in an masa mutuwa zai dinga marin fiskansa ya dinga yaga wuyan rigansa ya dinga wasu abubuwa irin na jahiliya kafin zuwa musulunci yace zan kashe kaina ko yo Allah ya shiga uku ya lalace duka wa'annan musulunci ya kore su ba a yadda da wannan ba a zamanin jahiliya ba irin abubuwan da ba a yi sun kaje mutum wani nasu ya mutu ya kashe kansa a'a wannan bai samu karantarwa na addinin musulunci ba ko ya kasa nitsuwa kuka dare da rana ba za ka iya dawo da wannan rin ba wanda ya tafi ya tafi musulunci abin da yake so hakuri shi yasa aka shir'anta ta'aziyya mai anan ta'aziyya ba da hakuri kuma aka ce duk kalmomin da zaka ga ya mutun ya kwantar masa da hankali to su ne kalmomin ta'aziyya
na'am
abu kaza aiwa ne ma ya rasu wallahi mu ma haka baban mu ya rasu kai ta kawo masa misalai har maza su ya ce duk wanda aka rubutuwa a masa ta'aziyya da abin da ya same ni idan iyaye ne iyaye maza su sun rasu yana raye babansa kan haife shi rasu mamansa ta rasu yana yaro idan mata ne matansa sun rasu guda biyu idan ƴaƴa ne ƴaƴansa kar sun rasu a kan idonsa Fadima ne kawai bata rasu ba daga baya ta bishi bayan wata shida in aminai ne su Hamza su waye ƴan uwa duka so da haka sai ka yi wa mutum ta'aziyya da abinda in ka gaya masa dai ka zai samu nitsuwa in mutumin kirki ne ka ce wani ka ai insha Allah ya huta in Allah da sai dai ku bishi da addu'a wani insha Allah ya huta to irin wayannan bayin Allah su ne mutane su suka zo suka yi abin da ake son su yi a nan duniya akwai wata mata wanda ta shahara da waka zamanin jahiliya ta mata Khansa wanda babu wani mawaki da ya marfiya irinta wato danta ne Sakar dan uwanta ne duk inda ta zauna maganarsa take duk inda ta zauna kuma zamanin jahiliya ne ba wai tarihi ta musulunci ba ne to irin wayannan abubuwan ba za a so ka dinga yin su ba tana cewa tu zakkiruni tuluhu shamsi sakhra wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsin wa laula kasratul baqin hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi wa ma yakuna mithla akhi walakin u'azzi an-nafsa minhu bita'as tace tace duk rana in ta fito sai na tina dan uwana saka in rana zai fadi sai na tina shi naji bakin cikin rabuwa da shi tace ba don wasu ƴan uwansu na mutuwa suna kuka ba tace da sai in kashe kaina
Allahu
akbar ka kashe kanka to amma tana cewa ai dan uwansu din bai kai dan uwanta matsayi ba sai dai kawai tana dan koyi da su ne ita ma ta hakura tunda su ma sun hakura to kar kai abubuwa irin na jahiliya amma idon ka ya zudda hawaye wannan babu laifi domin wannan ba za ka iya mallakan sa ba abun daga zuciya ne sai ya fito kuma wani mai saurin kuka ne wani ba da saurin kuka lokacin da yar manzo Allah sallama an ce Zainab ce wata riwayan wasu daga cikin ƴaƴansa ta kira shi tace yazo ga danta yana cikin wani hali akwai alama zai rasu shikenan manzo Allah sai ya ce aje a gaya mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa taltafi abunda Allah ya karba nasa ne abunda ya bar nasa ne ko ne abu yana da ajali tayi hakuri ta nemi ladan musibanta kenan manzo Allah ba sai ya zo ba sai ta sake aikawa tana hada shi da Allah ya zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da shi da wasu daga cikin sahabbansa suna zuwa sai manzo Allah ya samu yaron nan yana gargaran rasuwa giran sai yana kokarin fita sai manzo Allah sai ya fashe da kuka da hawaye sai Sa'd bin Ubada sai ya ce ma haza ya rasulullah amana haitana anil buka menene wannan ya rasulullah baka hana mu kukawa ba ka ce mana idan aka yi rasuwa a daina kuka baya kake kuka sai manzo Allah sai ya ce hazihi rahmatun yadhuha Allahu fi qulubi man sha'a min ibadi to wannan ai tausayi ne Allah yana sa shi a zuciyar duk wanda ya ga dama daga cikin bayinsa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama Allah yana tausayin masu tausayi daga cikin bayinsa to kaga a sai kukan da manzo Allah sai ma ya hana ba shine kuka na hawaye ba kuka na sauti mutum ya dinga ya shiga uku ya lalace na ifu ana jinsa wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi Sa'd bin Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yake akwai bambanci tsakanin albuka'u da albuka albuka'u shine kuka mai sauti albuka kuma kuka na hawaye wanda babu sauti to an hana albuka'u amma ba hana albuka ba shi Sa'd bin Thabit yake faɗa lokacin da aka kashe Sayyidina Hamza a yakin Uhud yayi shahada sai yake cewa bakat aini fa hukka laha bukaha wa ma yughni albuka'u wala alawilu ala asadil ilahi qada taqalu a hamzatu dhakum ar-rajul al-qatil usiba al-muslimuna bihi jami'an hunaka wa qad usiba bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yace ido na yayi kuka sai yake fa hukka laha bukaha ya cancanta ta yi kuka kaga bai ce buka'u hawa saboda kuka ne na hawaye sai ce wa ma yughni al-buka'u kuka mai sauti bai da wani amfani wala al-awil ko mutu ya taifu ya shiga uku ya lalace wannan babu bai da amfani ce lokacin da zakin Allah ya rasu shine ainihin Hamza babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce shi aka kashe an shiga wani hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga damuwa to amma me aka yi a ƙarshe hakuri aka yi saboda haka in an mutu sai hakuri wanda ya kashe shin aka bashi kwangilan kashewan wanda aka bashi kwangilan ya kashe Hamza shine Washu bin Harb a lokacin yana bawa bisa cewa za a yanta shi ya kashe shi yazo ya kashe Sayyidina Hamza da ya kashe Sayyidina Hamza Hamza zaki ne musulunci ya daukaka da musuluntarsa da musuluntar Sayyidina Umar kuma a yakin Uhud ya kalmashi kafurai dewa su masu siffanta yanda yake ya gani suka ce in yayi sufa zaka dauka zaki ne sai je dira akan kafurai ya kakkashe ya dawo ya sake sufa ya tafi
Allahu akbar
to amma wannan mutumin shi kawai iya Sayyidina Hamza yake hari da mashin sa sai da je kashe shi to amma bayan ya kashe shi me ya faru daga baya sai yazo yace zai musulunta manzo sun ya ce masa tunda ka kashe babba na ba ruwana da kai ya karbi musuluncin sa yace so bismillah yazo ya musulunta kuma ya zama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzo sun yake cewa mutum biyu Allah zai musu dariya ranan alkiyama ɗaya ya kashe ɗaya amma duk da su je su shiga aljanna
Allahu akbar
ɗayan ya kashe ɗayan amma kuma za su haɗu aljanna aka ce to Hamza ne da Washu bin Harb kaga wannan shine hakuri Khalid bin Walid da yayin sababin mutuwar mutum 70 suka yi shahada daga cikin musulmi lokacin shi ba musulmi bane ya biyo musu ta baya da rundunan sa na dawakai yazo yayi barna mutum 70 suka yi shahada akwai Hamza a ciki akwai su Mus'ab bin Umair aka fasa manzala sama kansa aka karya masa hakuri hare ta kaifa yuflihu qaumun shajju ra'sa nabihi wa kasaru ruba'iyatahu yanzu mutane da suka rotsa kan manzala sama suka fasa suka karya masa hakuri ya za su rabbanta Allah ta'ala ce laysa laka min al-amri shay'un lamarin ba ana unin kai ke ba laysa laka min al-amri
laysa laka min al-amri shay'un law yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun
Allah ta'ala ya ce lamarin shiriya ba a hannunka yake ba ya rasulullah in Allah ya ga dama ya azabtar da sun ya ga dama ya karbi tuban su su tuba su musulunta amma dai sun zalunce ka kuma Khalid bin Walid yazo ya musulunta lokacin sulhul hudaybiya yazo ya zama kuma komanda na yaki kuma a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abubakar musulunci ya daukaka da sababin sa to kun ga wannan shine hakurin kenan ba ce ai ga abun da ka mana kafin ka musulunta mu ba za mu yadda ba ko a za mu maka wata mu'amala wanda take mara kyau ba so musulunci yana koyar da hakuri dabi'a ce babba manzala sallama dan sa ya rasu Ibrahim Mu'azzam ya fashe da kuka yayi ta zubar da hawaye yace innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana fa inna li firaqika ya ibrahim da mahzunu
na'am
ido yana hawaye zuciya za ta ji ba dadi amma sai yace ba abinda zamu faɗa sai abinda zai yarda da Allah sai abinda Allah ya gamsu da shi shi zamu faɗa amma muna bakin cikin rubuwa da kai ya Ibrahim
na'am
to zaka ji bakin ciki a zuciyanka zaka ji idonka ya zubda hawaye amma banda wasu kalmomi wanda ba su dace ba banda ifu banda dukan fiska kai akwai masu guda ma in an yi rasuwa wanda manzon sama yace ba za su shiga aljanna ba sune ita ce annaiha wanda wasu kasashen har yanzu kaman kasar Libya sai ai mutuwa duk wanda tazo ta'ziya gidan mutuwa sai ta kama guda kawai irin gudan da ake na gidan biki haka suke yi to duk ba a yadda da wannan ba hakuri da nisuwa ake bukata idan mutum ya bar duniya yana cikin yan uwansa suna cikin damuwa suna cikin juyayi to abinda ake bukata su masu sauran mutane wanda ba iyalan wannan ba su ba su hakuri kuma su taimake su a lokacin ba za su iya kila girka abinci ba ko kuma ba su da abincin ma da za su tarbi bakin su da suka zo musu taziya wana bukatan ku taimaka musu
na'am
shi yasa manzo Allah sai sama da Ja'far bin Abi Talib ya rasu sai ce isna'u li ali ja'farin at'aman fa innahu atahu ma yashghalu
na'am
kuyuwa iyalan Ja'far abinci domin abin da zai shagaltar da su ya zo musu shine labarin mutuwansa Ja'far bin Abi Talib ya rasu ne a yakin Mu'ta wanda aka yi shi shekara ta 9 kuma yin shi a kasar Sham a kasar Jordan amma tun kan ya tafi yakin manzo sama ya gaya musu za a kashe su da aka zo tafiya aka bawa Zaid bin Harisa tuta manzo sama ya ce idan an kashe shi to Ja'far bin Abi Talib ya karba idan an kashe shi Abdullah bin Rawaha ya karbi tuta haka ya musu aka yi bankwana da su ana bankwana Abdullah bin Rawaha sai fashe da kuka ya kama kuka sai sabai suka ce ka ji da Allah wannan yanzu tsoron mutuwa kake kana tsoron shahada zaka yi kuka sai ce wallahi ba ina kuka ne saboda tsoron mutuwa ba sai dai na tuna wata aya ne da manzala sama ya karanta mana ita ita ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa a cikin ku sai ya gangara wutar jahannama kuma tabbas sai ce fa wallahi la adari ba'da sudur kaifa alwurud ba'da sudur kaifa sudur ba'da alwurud yace wallahi ban sani ba in na haura wutar jahannama na zan iya wucewa ko ba zan iya wucewa ba domin gada ne akan doron wutar jahannama to da haka wani daga nan zai zame ya tafi wuta wani kuma ya hayi yace wannan ne yasa ni ba kuma da haka dai yakin abin da ya faru kenan an fara yaki manzon sai yana bada labarin yaki shine yakin da ana yi wa manzon Allah wahayi har aka gama shi ke sa ake ce masa gazwa tare da cewa bai ce ba yakin da bai je ba sariya ake ce masa yace to an fara yaki sun tafi su 3000 amma suka tadda kafurai 200,000 mushrikai 100,000 walau shakal laraba ruma wa tura 100,000 amma aka suka je to yanzu ya zamu yi mu koma kar mu yaki ko me aka ce a tafi kawai Abdullahi bin Rawaha yace a tafi aje ayi yaki aka fara aka kashe Zaid bin Haritha yayi shahada ana tafiya shi wanda ya karbi tuta Ja'far al-Tayyar ya karbi tuta shi ma aka kashe shi Abdullahi bin Rawaha ya karba shi ma aka kashe shi duk maza su yana bada wannan labarin yace Zaid gashi ana gobza yaki Zaid bin Haritha ya rasu to yanzu Ja'far ya karbi tuta shi ma Ja'far ya rasu kafin su dawo babu waya amma an gaya wa iyalen Ja'far cewa fa Ja'far ya rasu maza su ya ba su labari ke sa yace aje ayi abinci a dakai musu to amma ana ce masa Ja'far al-Tayyar yace inni ra'aytu Ja'faran yatiru fil jannati wa lahu janahan wato Ja'far yana tirewa a aljanna yana tashi sama tare da fuffuke guda biyu yanzu zan sama yace ya ganshi a aljanna ke sa yake ce masa Ja'far al-Tayyar shikenan ana yace Abdullahi bin Rawaha ya karbi tuta Abdullahi bin Rawaha shi ma kashe shi manzo sai ya gaya wa sahabbansa a Madina to fa an kashe shi yanzu tuta kuma babu wanda ya karbe ta amma wani ya dauko ta a hannu dai ana neman wa za a bawa tunda wayanda manzo sai ya nada duk sun kare to shine sai da aka zo ana tattaunawa shi wanda ya kirki da su aka ce to kai ka rike masa yace ani ba zan iya ba shine aka tattauna aka ce to a bawa Khalid bin Walid ya karbi tuta Khalid bin Walid ya karbi tuta aka fara yaki sanda takuba guda 9 suka karye a hannunsa saboda yaki to daga bayan sai dabara ya fayyaci dai wayannan mutanen sun fi karfin su su 3000 wannan 200,000 yace to mu yi wata dabara na gaba su dawo baya na ba su koma gaba na dama su dawo hagu na hagu su koma dama saboda in muka fuskance su su fayyaci kaman kankaro mana mayaka ne su ga bakin fuska to haka aka yi da aka je suka fuskance su haka sai kafirin suka yi shakka ko an yi kari ne to Khalid bin Walid sai ya sa aka tada ƙura'a wurin ta turnike da dawakai sai ya ce to mu juya mu koma sai suka juya suka koma Madina kafin ƙura'a ta lafa sun yi nisa su koyi nan suna zaton ko irin wata kwantan bauna ne za a dawo musu har suka shiga garin Madina suka dawo aka bada labarin gashi sun dawo wasu daga cikin matasa na sahabbai sai suka tare su a bakin hanya ana tarman su a wajen gari sai suka kama ce musu matsorata kawai matsorata kungudo manzo sai ya ce a laysu furrara inma hum kurraru a ba guduwa suka ba su masu kai hari ne yanzu mutum 3000 ba ku da ba zato ba tamani ku tadda 200,000 kuma ku dawo ai wannan sai wanda ya iya yaki ai saboda haka yace wayannan kai hari suka yi ba guduwa suka yi ba so aka zo aka juyayin shire suwan wato ainihin Ja'far to haka nan duk inda aka yi mutuwa jagoran shi ne hakuri sannan bayan nan kuma sai addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa yayi masa rahama mutuwa babban abu ne ta daga cikin manyan masifu guda 5 wanda ake jarraba mutane da su a duniya to muna fatan wannan bawan Allah ma Alhaji Alhassan Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya sa rahama a cikin wato ainihin kabarinsa kuma mun zo wannan wurin a bisa jagorancin shugaba Sheikh Abdullahi Balalo tare da kuma sakatarinsa Sheikh Kabiru Gombe da cikin tauba akwai Alaramma Nasiru Gondo kamar yadda kuka gani muna fata Allah ya saka musu da alkhairi a bisa wannan zumunci da aka kawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh